Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Maryam Dauda
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa idan ma sauraro basu manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan yadda zamantakewar makwabta ta canza a wannan zamanin a yau 10 ga watan Yuni na shekarar 2019 zamu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'in to ko waɗannan matsaloli ake fuskanta a zamantakewar makwabta a wasu wuraren a yau
yau an shiga wata rayuwa wanda in aka ga makwabci yana cikin halin laha'ula'i dare shi ne za a yi ana jira a ga hayaki ko ba a ji karar tabarya gidan shi ba an dafa ko an ci a cewa na ai kaga mutumin ta kare mai ai dariya sa'annan jira ake yi a ga ɗiyanka sun kan gari babu wanda za ya iya yi musu magana da sauransu sai a ce ai ɗiyan wane ne
ci gaban zauren tattaunawar mu kenan har ila yau za ku je ci gaban tattaunawar da masarin halayyar bil'adama Dr. Janjuna yayi yau ya tabo batun yadda za a warware matsalolin makwabtan inda yace
yanda za a yi in cikin unguwa bai da mutanen da yake mu'amala da shi da su akwai waɗanda suke zagwa daga wata unguwa suna mu'amala da shi ana iya a gane su a tarbe su a musu zance sai a laba da su zuwa ga mutanen duk yanda za a yi cikin unguwa idan dattijawa suna shawara duk yanda za a yi makwabtan unguwa za su samu kwanciyar hankali cikin zamantakewa ta kirki
tafa da amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook a makon da ya gabata sai ku biyo mu a cikin wannan shirin na yau da gobe
kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na abota wato Facebook a matan da ya gabata inda muka ce yaya kuke kallon zaman makwabtaka a wannan zamanin
ga kuma yadda kuka amsa mana amsan mu ta farko ta fito ne daga babayye mai fara Isa mato Allah sa na faɗa sunan daidai yace gaskiya ya lalace saboda yanzu zaman kiyayya ne ake yi
to Maryam sai kuma amsa na gaba daga wurin Nura Shehu Yalwa shi kuma yace ya gama tabarbarewa
shi kuma Aminu Nasir Madaki yace kusan yanzu amma manta da me ake kira makwabtaka saboda haƙoƙin makwabtakar ake gudu yanzu rayuwar kowa ta sa tafi sheshi ake yi a hankali maganar makwabtaka guduwa take yi daga rayuwar al'umma
to sai kuma daga jahar Yobe Aji Hassan yace ba komai sai dai son kai da rashin tausayi.
Shi kuma Musa Baba yace ana dai zama amma ba kyakkyawan zaman makwabtaka kamar da ba.
To ga kuma Malam Salisu Sallau shi kuma yace sai hakuri.
Shi kuma Aminu Osi yace cin amana ta yi yawa.
Mamman dan jami'a Hadeja kuma yace abin dai kullun ƙara tabarbarewa yake.
Shi kuma Abubakar Muhammad yace sai dai hakuri.
To abba yi malin kurmati Allah sa na faɗi sunanka daidai ya labai yace anan kauye har yanzu da saura
daga nan sai injiniya Ibrahim Aligaba Allah sa na faɗi sunan daidai yace sai dai Allah ya tausaya mana
to shi kuma Nura Abdullahi yace ai ba makwabtaka bane kawai zaman ƴan uwantaka shine abin mamaki domin ƴan uwantaka ya zama abin la haula wala quwwata to kin ga mana wannan makilan mu tattauna akai nan gaba
kwarai da gaske shi kuma Yakubu Kandahar yace salam sai a hankali. To Hajiya Binta Nasiru Funtuwa kuma tace sai a hankali. Daga nan kuma sai da yi dahiru yace a wannan zamanin makwabcinka ne zai munafance ka ya kulla maka tugu musamman idan kana da abin da yake hasada.
Wannan wani abin nazari ne.
Kwarai.
To sai kuma Salima Azubena shi ma Allah sa na faɗi sunan shi daidai yace gaskiya muna kallon shi ta fuska biyu mu dai kauye har yanzu da sauran amana da taimako a tsakanin makwabta amma makwabtaka a birni abin ya tabarbare sosai domin babu ruwan wani da wani Allah dai ya kyauta to amin
sai kuma Jingudo Baffa Kawo Bajoga yace yana da dadi yana da wuya amma idan aka yi hakuri komai sai ya wuce saboda duniya ba abin da baya wucewa
ga Ayuba sarkin hakuri lafiya yace eto zama makwabtaka a zamanin yanzu yana fuskantar kalubale da dama ba kamar zamanin baya ba
daga nan sai Yusuf Meleda Gololo yace salam yau da gobe Ina da makwabci da aka bashi shinkafa sama da buhu 10 ya rabawa waɗanda ya kamata. Amma ina kallo a jawo a kai wancan unguwa, a jawo a baiwa wancan har ta kare ko tafin hannu ba a ban ba.
Allah sarki Malam Yusuf. Sai kuma amsar Abbas Baffa inda yace hakika zaman makwabtaka yana da wuyan sha'ani a wannan zamani duba da yadda al'umma suke masa rukun sakainar kashi.
Shi kuma Muhammad Bako Jad Kore da Magaram yace eh zaman makwabtaka a wannan zamanin yana tafiya daidai a wasu wurare amma kuma har yanzu akwai waɗanda basu damu da kula da haƙoƙin makwabtaka ba.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin Haruna Salisu dan fula na kwara da Tasiu Ismail Zita Gozaki inda suka ce salam yau da gobe ta malam dai bai wuce amin ba. Hakika zaman makwabtaka a wannan zamani ya zama abin tarta alawadai gani yadda al'umma ke kaucewa haƙoƙin makwabtaka.
Shi kuma Muhammad Mustafa Madina Daura yace salam yau da gobe. A gaskiya makwabtaka a yanzu ta tabarbare yadda zaka ga makwabta ba sa jituwa kowa bai san halin da kowa ke ciki ba.
To sai kuma amsar mu na ƙarshe amsa mai ban tausayi daga wurin Zainab Ahmed tace ba amana ni na wa makwabcin ya kashe min yaro ashe muna zama da matsafi ba mu sani ba sai alahira Allah zai saka mana to Zainab Allah ya kara miki hakuri kuma Allah ya saka muku
mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da turo mana
To jama'a yanzu kuma bari mu je ga ci gaban tattaunawar da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi yayi da Malam Suleiman Bra mai nazarin al'amuran yau da kullun da Malam Muhammad da kuma Malam Abdulkadir shugaban kungiyar farar hula da ake kira INCC gyara kanka
Abdulkadir a zaman makwabtaka watakila mi kake ganin yafi daukar hankalinka
kamar rayuwar kowa ta shi ta hishin shi da ake ciki babu tausaya ma juna babu taimaka ma juna sai aka ba son kai wuri menene nake son in ce nan wurin yau an shiga wata rayuwa wanda in aka ga makwabci yana cikin halin lahaula'i dare shi ne za a yi ana jira a ga hayaki ko ba a ji karar tabarya gidan shi ba an dafa ko an ci a ce wani ai kaga mutumin ta kare mai ai dariya sa'annan ana zamanin jira ake yi a gadiyanka sun kangare babu wanda zai iya yi musu magana da sauran su sai a ce ai diyan wane ne ga sunan kudi wance ce ga tana da sauran su kamar ma'ana kwatan mugun abu daya ake yi mujuna alhali mun mance cewa makwabci yana taka rawar a zo a gani sosai yadda ba mu zato a cikin rayuwa kamar wani dan uwa ne ma ka gane ku dan uwa ne makwabci tunda addinin mu na musulunci ya kwatanta ga irin matsayin da aka ga makwabci ga irin daraja da kima da rigan mutuncin da Allah subhanahu wataala ya sama makwabci kenan dan me mu za mu fatali da waɗannan abubuwa babban abin da ke bada tsoro yanzu wani ba yayi ma danka magana kai ba kai ma dan wani magana ka gani kenan nan wurin mun hita daga yadda muke mun rena inda muke inda za mu yare na mu kenan ka gani shi ku in aka ce yara kamar irin na dauri in ka shigo cikin gida ko ka shigo cikin anguwa aka yara suna kin shi aka ce ga baban su ananan ya zama ne yara kowa shiga taitayin shi ya shiga cikin hayyacin shi an daina kaga nan wurin an samu ci gaba in ya zama na rayuwa ana cikin matsayin da in baban wani ko baban suwani ko baban wanci ya taho da alle da shiga hannu ba ruwan shi da wani dana ne ko wani ba dana ne ba yaran da suka rugo da gudu suka tarbe shi ya mika musu wannan kumshi dake cikin hannun shi ma'ana kamar yadda ake kauye baba ko kaka ya taho da ɗan kasuwa kamar yayo essay nan ya guzuri na tahowa ba ruwan shi da yaro dan gidan wani ne ko dan gidan wani ne katiba ta gani yanzu nan rayuwar birni da ake ciki babu hatta da ƴan uwa da ƴan uwa ma yanzu in ka taba dan wanka ko dan kaninka mace za ta hitawa ta ce mi kake bashi kenan anan wurin ina kira da babban murya ga uwayenmu iyenmu kannanmu matanmu mata su ji tsoron Allah suna da rawa ta musamman da ya kamata su taka cikin wannan abu in cikin makwabtakan ne suna da rawar da za su takawa yau in Allah ya baka matar kwari ita ciki zamnawa ta rayu tare da sauran makwabta mu maza mu yawanci duk mun ta wajen neman abinci ko wajen aiki kenan in Allah ya baka mace kuma lala duk inda ka je sai ka gani baka iya zama baka iya rayuwa sai an ce ma a kai macen nan ce mai tashin hankali kenan mata suna da rawar a zo a gani da za su taka cikin wannan al'amari sa'annan kuma mata su san da sanin cewa Allah ya sa musu wata rigar mutunci wanda hatta da mu mazan kankan sai a ce ka dibi mutun yadda yake yadda ka gane shi in shashasha ne in wani tabali tabali ne in kuma ya kamili ne in ya kama jikin shi sai a ce to abin da aje gida ma haka nan ne ma'ana namiji yana ba da sifa ta irin macen da ya aje gidan shi sai ka ji an ce in wani ya zangwarzo cikin maza to matar shi ma gwarzuwa ce ka gani kenan nan wurin mata ya kamata su taka rawa da zuwa gani suke ini da yara in sun safko daga karatu suke zama tare da su maza mahiyonci wasu suna ta hiya halin balagur wasu suna ta wajen ayyuka wasu ayyukan su ma sai dare suke zuwa yara sun yi kwana da sauransu kenan in ya zamana mata ba su hada kanun su cikin gida ba musamman ma wannan rayuwa da ake ta birni wanda galibi duka mahiyonci gidajen haya ne ake ciki to ka gani kuma gidajen da mata suka hada kanun su sai abin ya zama dan wanci zaka ga in ma bako aka yi ga anguwa ko ga gida sai ka gani an zo an share mai an doko mai ruwa dan ni na ga wata anguwa wanda in aka yi bako cikin anguwa bakon iyali cikin anguwa haka kamar miji da mata da ɗiyansu suka zo to sai sun yi kusan sati ba su yi ɗokar ruwa ba ba su yi wani dahe-dahe ba matan anguwa da ɗiyansu za su zauwa a zo a kama a share ta ganin wurin an shibka alheri an shibka ci gaba mai ɗorewa shine abin da ya kamata a ce an yi wanda yake daga ƙasa tun daga cikin gidajenmu in muka canza muka sake abin ya fito cikin hili ya bi tituna sa'annan abin ya bi anguwa sa'annan abin ya bi gari sai kaga abin ya bi ƙasa gaba ɗaya baki ɗaya rishin wannan canza tunanin nan shine ya kai mu ga halin da muke ciki yanzu kamar ma'ana ni da an yi min sai na rama babu tolerance zero babu
watakila a zaman mu kautaka ka taba cin karo da wata matsala ko samun sabani da wani a wani yunkuri da kai na warware wata matsala tsakanin makwabci da makwabci ko kuma tsakanin ka kai da makwabcin ka ma
ni na ga makwabcin da gidan shi ne na kanshi amma tsananin mugun zama sai da ya sai da gidan nan ya sake anguwa don a samu a zamana lafiya saboda an yi ta zuwa wajen ikon an yi ta rabawa kwada da tashin hankali ya ki kariya sai aka ga abun ma yana iya kai ga kashin asarar rayuwa wato dole ta sa ɗaya makwabcin ya sai da gidan shi ya dangana ya sake anguwa na ga makwabtan da wato suna fuskantar matsala wanda duk in suka tai gauri sai ana da labarin su irin tashin hankali da mugun zaman da suka tai da makwabtaka sai a ce to waɗannan miyagun mutane ne ai anya na ga mutanen da suka rasa wuraren da za su zauna saboda mugun halin da Allah ya sa suna da matan su da ɗiyan su menene mugun hali sai ka ce in yaran ka yayye abu kai sai ka ɗirme mai gindi alhali su kuma yara duk mai shiga faɗan yara duk makwabcin da ya ce za a shiga faɗan yara sai ya ji kunya saboda su yara rayuwar su ta entere ce kowa kanshi me ya sani yana kare kanshi in ya ga an shiga cikin hakkin shi kokari zai yi abin ga saboda ba su mallaki hankalin kansu ba kuma dan lokaci kankane sai su mance da wannan abu da suka aikata sai su komo kuma sai kai ka zo uba ko ke uwa kin fada saboda yaran sai ka gani yaran da kuka yi fada saboda shi kuka je kuka saba da uwayen shi saboda yaran nan yazo yana tambaya ina suwa ne ku taso mu taimi wasa to ku ku ce mi kenan ni a gani na hanya mafi a'ala ita ce matsayi da haƙƙi da ƴanci wanda ka'idar rayuwa tabba makwabci to ya kamata kowa shi tsayin gwamna jaki shi kiyaye shi tsare ina ganin in aka ba rayuwa ka'idodin ta sai a zamana lafiya
Suleiman to ta wace hanya ya kamata a ce shi makwabci ya fada wa abokin zaman nasa ko makwabcin sa gaskiya wata ila dan a kiyaye gaba ko ya ga mishi ga abinda baya so saboda a kiyaye gaba
babban abu gani a gaina hede ku zo ku zauna ka kwatanta mutum wani gashi ina gani harkar rayuwar din da take da sanin tun da ke wasu abin da suke dauka hese ai duk gidan misali gidan haya ne muke duka abu guda muke biya wani bai iya matsa mun wani ya ga dama ma yazo ko bulukin tele ne ya rika sawa wani ya sa ni na radio wani ya rika kuwa kamar na abu kare wani ko kuma wata tabbari ma da isar internet ga komi ko kuma wani a zo a kunna fambo a rizo ko kuma a je a cikin misali abin ga magiya a zo a kasa
wata kila hira ma ana da murya
don abin ya zama na gahinin iyaye ka amma latin da wannan mutum dan wanka gahinin kana cuta mafi kenan hallo namujin da shine ya kamata tun yanda za a yi a cikin laluba ruwan sanyi ka zo ka kwatanta mutum ka kwatanta mutum ka kwatanta mutum kar a gaji da kwatanta tun da ke an ka zo kuka je kuka tashi hankali ku aka bata tun da kai ba ka huda shi shi bai huda ka ba nan ma kaga abu zaman ba shi aji
wallahi bro kadar kai a ganin ka ta wace hanya ya kamata a ce an warware matsalolin makwabtaka
akwai matsalar da ta hanyar shiru ana iya magance ta akwai matsalar da ta hanyar magana ana iya magance ta akwai matsalar da ta hanyar wani just ana iya magance kamar yanzu misali in a ce makwabci yana da mugunta wajen bata muhalli cikin gida kamar yanzu a ce ya bude famfo ruwa su ta zuba ko kuma salanga in an ba a tsaftace ba a wani abin ga kenan kaga ba ta cin komi gare ka in daidai ya bata sai kai daidai da lokacin da ya fito ka san shi yana aikata wannan halaye sai ka taho sannan a hankali ba tare da ka mai magana ba ka kashe kenan ya san kashewa ne ake yi
shiru ma magana
ce in ji Bahaushe in hakan gane bata muhalli yake wajen matsuguni da sauransu a gyare a share a gyara ana iya zuwa a ce a kai suwa ne ya kamata mu zamna mu zan cudanya kaga kamar yanzu akwai wani abu da ake yi kawai yanzu nan birni ba yanzu a zo a zamna ana cin abinci tare wani hiddo abincin gidan shi wani hiddo abincin gidan shi kaga kun taimaki juna ko da akwai wani wanda shi baya da hali cikin ku kun ga kun taimaka ma juna kun rufa ma juna asiri kuma kun kare shi kun same rigan mutunci a matsayin shi na dan uwan ku makwabcin ku ba sai ya tayi wani wuri ba ya shiga cikin moyo ya
hali yaran ku za su yi wata kila a tattauna wasu matsaloli
da su ka muna sai ku fahimci juna kaga ni matan ku kuna iya ku tsara su a kungiyance cikin gida ma wata hanyar wasu adashin su ko wasu abubuwan su dai tsarin rayuwa gashi nan da sauran su dan me duk mutanen da kaga sun ci gaba sai da suka gama hankulan su wuri guda suka gama hankulan su kan suna tattauna da juna da sauran su amma in wanga shi gaba son gaye yamma da sauran su ba a samun ci gaba kuma duk abin da dadin rai da gyara shi ba bacin rai ba ya gyara shi kamar a daina unhani da tsanani a ni biya nake kai ma biya kake da sauransu a sa tausayi a tausaya ma juna a dibi wanda baya da hali ciki me aka iya yi mai me abba iya mai wanda ke da mugun hali kaka za a taimaka mai taimakon shi ne za a raba shi da wannan mugun hali tunda rashin lafiya ce
kamar misali da Abdulkadir ya bada hakan ne shiru ma magana ce tunda wata shekara zan bada misali anan wani wata unguwa wani mutum shi ma kamar haka ne ko a masallaci ko a zo in yi zuru karce barbuwan shi da makwabta barbuwan shi da mutane ya zo shiga gidan shi ya samu aihuwa yanzu da ya samu aihuwa aka zo shi mai kuɗi mai abin duniya kamar gobe biki aka kawo ba shi aka kujeru tun da ke yan karce mutane ba su da komi ba su da kowa
kuma shi yana da hali
a zo dole sai an zo gidan shi mai abin gani wasa gari mutane suka zo da aka kare aka zo aka yi fatiya kuma da aka yi fatiya Abdulkadir sai aka bar shi da yara kakin wajen ƙaretar sai aka bar shi da yara wajen miri da ya gane diesel sai ya tata guma aiki washe gari da zo sai sai unguwa tun da ke ya gane cewa kenan duka wannan abun dunin nashi duka abun da gare shi wannan halaye ya kamata ya sake su kenan dole ne ya tashi a wurin kenan tana wannan ke daga wannan kamar
ya
zama darasi gare shi
na'am to jama'a duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji wadanda muka tattauna da su da farko dai akwai Suleiman Bura manazartin al'umran yau da kullum da kuma Muhammad Abdul Kadir shugaban wata kungiyar fararen hulla wacce ake kira ANCC
yar
kayanka madadin su da Nasiru Tankare da ya hada sauti ni Yusuf Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku muka kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Da Yusuf Abdullahi da tawagar sa wai Amina kin ji matsalolin fa da yawa
ai sai dai kai mu ci Allah da yarfa asiri
to aman ma sauraro mun ji wasu daga cikin kalubalen da ke tattare da zamantakewa makwabta a yau yanzu kuma bari mu ji ci gaban shawarwari akan hanyoyin da za a tunkari waɗannan matsalolin a wannan tattaunawa da Sulaiman Muni Barmayi da Dr. Sani Hayyajan Juna masanin halayyar bil'adama a Niger.
Wata hanya tafi dacewa mutum ya bi don sanar da makwabcinsa wani abin da baya so
shi dai abin da ya kamata a gane mutum ne dan adam kamar kowa ya zamanto cewa mutum ne kenan wanda shi ma yana da mu'amala da sauran mutane ko dangin shi ko waɗansu makwabta wanda ya yarda da su kenan yanda za a je gare shi ara abita mutanen da yake hulda arziki da su duk yanda za a yi komin rashin kirkin shi za a ga cikin unguwa akwai alamar jituwa da shi da wani akwai alamar mutunci tsakanin shi da wani komin rashin kirkin shi dan haka kenan waɗannan mutanen da yake dan hulda da su za a bi ta kansu na azuzuwa gare shi
yawa to Dr. Sani Hayyajan Juna waɗanne hanyoyi ne suka fi dacewa a bi don warware matsalolin makwabtaka
ana iya bi hanya ta biyu kuma a yi nazari da shi a gano cewa tana yiwuwa makwabta abokan shi wasu ne ke zawa wurin shi waɗanda suke zawa ko ba makwabta ne ba su ana iya abi ta kansu ta azo gare shi kai shi dai duk yanda za a yi in cikin unguwa bai da mutanen da yake mu'amala da shi da su akwai waɗanda suke zawwa daga wata unguwa suna mu'amala da shi ko da abokan aikin shi ne ko da wurin shakatawa shi ne su dai wasu abokan shi waɗanda ana iya ganewa cikin unguwa ana ganin wani da wani kalamun suna zawwa wurin shi ko da ba a san su ba ana iya haƙo a gane su a tarbe su a musu zance sai a laba da su zuwa ga mutanen kuma tana yiwuwa duk yanda za a yi ko ya yi sabga ko da dai wani hali mutane ƴan uwan shi sun taɓa zawwa wajen shi wanda alamun ana iya cewa an gane su ko an san su ana iya bi ta ƴan uwan shi kamar dangin shi ko na wajen uba ko na wajen uwa a ce an lallabo daga tan wajen su zuwa gare shi har a samu a yi hira da shi yanda za a jan hankalin shi kamar yanda dai muka sani ne cikin zamantakewa al'umma idan wani yana da wani laifi ba a zuwa hakan ga kat sai an tahi da mutanen da ake ganin alamun shina ba su kima yana ba su daraja waɗanda za su iya musu magana shi saurara dan saboda suna da daraja bisa gare shi to waɗannan haka ya kamata su irin waɗannan mutane ana samun su cikin unguwa ana iya samun su wurin aikin shi ana ko wurin kasuwar shi ana iya samun su cikin wurin hutawar shi wurin shakatawar shi kuma ana iya samun su cikin dangin shi ko na wajen uwa ko na wajen uba duka da yanda za a yi su waɗannan dattijawa zan ce ko da yare ne warin shi mai mutane wanda ake ganin alamun yana ba su yarda ta gare su za a iya bi a zo gare shi dan haka sai abun ya bada kamar taga ce kamar koha ce wanda ake iya bi a gare ta ta akai gare shi cikin kwanciyar hankali yanda zai buɗe zuciyar shi shi saurari jama'a a yi mishi magana a yi mishi nasiha yanda ya kamata
a ƙarshe akwai abinda ya kamata mutane su yi don a ƙara samun yarda ko kuma shakuwa tsakaninsu da makwabta
lalle cikin irin wannan al'amari abin da ya kamata sai a diba da yanda za a yi cikin unguwa akwai dattijawa ina nihin cewa shi dattijon tana yiwa a ɗauke shi akan shekarun shi kuma tana yiwa bai yi shekarun da ba kamar yake kowa amma ko da ma matashi ne amma saboda halin shi na mutunci an gano cewa da yana da dattijantaka kenan ina nihin dattijantaka ba tsuha ba kadai yana da hali na kwarai shina da hankali mutane suna bashi daraja sun yarda da zancen shi kowane lokaci kenan su waɗannan ake iya bi ta kansu na a samu a hiranta yanda ya kamata kowace irin matsala ce makwabci yake da cikin zamantakewa unguwa da yanda za a yi a unguwai tana yiwuwa akwai dattija wanda suke iya bi ta gare shi a mishi magana tana yiwuwa da yanda za a yi akwai waɗanda yake iya ganin mutuncinsu to irin wannan kuma idan mutum ya san cewa idan shi sun nwane kwata-kwata mai taurin raine wanda ba mutum duka ba yake iya rabo shi bashi yarda ko kuma shi mishi magana ta kirki yawa yana sa a hikarhin mutum idan mutanen kirki suka zo da suffa ta kirki suka zo an kai mishi magana an kace ana so a gane shi a hiranta duk wata irin matsala wadda ke da kai a cikin unguwa irin wannan dattijawan unguwa su haɗu a yi shawara tsakankanin juna ana kwatanta cewa ga abu kaza ina an ka shiga ina mahita duk yanda za a yi cikin unguwa idan dattijawa suna shawara duk yanda za a yi makwabtan unguwa za su samu kwanciyar hankali cikin zamantakewa ta kirki wannan abin da ya kamata a san cewa canzan yau kuma canza mewun a yi shi da mutanen da an ka san an ba su daraja a cikin unguwa don saboda wanda bai daraja a cikin unguwa babu yanda za a yi shi magana a ɗauke ta wani ma idan ya gane shi cikin irin al'amarin zai cewa abin banza ne ba don komai ba saboda wane yana ciki shi sanin shi cewa da wane ba mutanen kirki ne ba kenan dan haka shi kuma mutanen kirki duk inda yake cikin unguwa dan unguwa ya san shi saboda ko da wani wuri mutunan banza ne shi dai cikin unguwa in mutunan kirki ne ana isa na shi dan saboda al'amarin da yanda zai kawo a ce an zamana ne dai an canza mewu gaba daya ana iya samun duk wata irin matsala tana iya samun maganinta idan mutanen unguwa sun haɗa kansu an zo an zamana da dattijawa mutanen kirki wanda kowa ya gane su ya san da suna iya faɗi a ji
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Sa'ida Hamdun da engineer mu na yau Mr. Nelson Lo tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya